الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم الجمعه في بلاد رمضان هجره تجوز 30 تقوس الى 30 كرم في ليله شاتم الدوله الديار في كرم تجوز الى قوم شاتم من أجل سورة إبراهيم عليه السلام ثم دعوا في جبا إذا كثن آية الشدة إن شاء الله وأن آية تشمت وجهة في جبانة سنة الكثة بيان جيل في نبيو لجسنا جند الله سبحانه وتعالى كثن أهل النبي موسى عليه السلام Allah ya sanar da Annabi Musa ilimi biyu. Mun yi magana a kan ilimi guda, kuma za mu karanta waɗannan ayoyi waɗanda suke ɗauke da bayani a kan ilimi na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma Annabi Musa alaihi salam. Wato wannan ilimin shi ne ba mu darasin karatunmu na yau. Darafin shi ne godiya tana da tasiri ta wajen tabbatar da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ga bawa. Godiya tana da tasiri ta wajen tabbatar da ni'ima. Za mu sake karanta aya ta shida. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idh qala Musa li قال موسى لقومه واتو الله سبحانه وتعالى يجي ففتى مسو لابارن النبي موسى عليه السلام هذوك سنة عليه موسى يقيا ومتع النساء سوني بدون سراني واتو الله يجي أمرنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفتى من أولنا التاريخ سبو دعشكين فأفيد رسي قليم الموما موما غامسة مدرسي أشكين وانا لاباري سنة عليه موسى عليه السلام lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya gaya wa mutanensa ya ce musu ukuru ni'matar Allah alaikum ku rika suna ni'imar da Allah ya muku ba wato ka gani idan Allah ya maka ni'ima bai kamata ka manta ba ya kamata wannan ni'imar ta zauna a zuciyarka ka rika suna ta har zuwa mutuwarka shine abinda Allah ya gaya mana game da tarihin Annabi Musa alaihi salam ku rika suna ni'imar da Allah ya muku ya ku banu Isra'ila ku tunada إذ أنجاكم من آل فرعون تند الله يتردد كل جماعة فرعون أذوق جنبلو إسرائيل سنة مصر أنا كان مصعبا يصومونكم سوء العذاب سنة دومر دمون العذاب أكم يصومونكم بمعنى يجيمون عذابكم سنة دومر دعذاب أكم بلو إسرائيل وتباب كالكوكا وباب فاش شئت الله يأفاني دكتلمر يصومونكم azabar da ake wa bani Isra'ila a wancan lokaci azaba ce da ba ta da ranar karewa wa yuzabbihuna abna'akum kuma suke yanka ƴaƴanku yaranku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin matanku da rai wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wannan bala'i ne wato daga wajen Allah a cikin wannan al'amari da ya same ku bala'i mai girma abinda ya auku gare ku bala'i ne mai girma tunda Allah ya kawar da wannan bala'i to ya kamata ku rika tuna wannan ni'ima to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa zakirhum bi ayyamin ma ai ranar da aka samu ni'ima bai kamata a manta ta ba haka kuma ranar da aka samu wata azaba bai kamata a manta ta ba to anan aka samu ilimi na biyu wanda ba a samun sa a wani guri a cikin Al-Qur'ani face wannan sura wanda muke cewa ita suratul Ibrahim tana da ilimi kamar guda bakwai wanda ba ka samun sa a wata sura a tsarin da suka zo a cikin suratul Ibrahim alayhi salam wato wannan ilimi na biyu shine aya ta bakwai mai Allah mu da kuke ya ce
wa in ta'allama rabbukum la in shakartum la azidannakum
ita wannan aya ta bakwai ta suratu Ibrahim alayhi salam ita ce take dauke da ilimi na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da annabi Musa alayhi salam kuma wannan shine ilimin da baka samu a wani gefen Al-Qur'ani ba a cikin suratu Ibrahim ba saboda haka yasa ita wannan sura take da muhimmanci kwarai wannan ka'ida ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ita a cikin tarihin annabi Musa alayhi salam ka'ida ce ka'ida ce bai kamata ka manta ta ba wa in ta'azzana rabbu ga ya musu lokacin da Allah ya sanar idan aka ce ta'azzana bi ma'ana a'lama azzana wa ta'azzana bi ma'ana wahidi وإذ أذن ربكم هو إذ أذن ربكم لوكشن دا الله يا سنروا كونغا الله يا سنر دينا اكشي الله يا سنروا كدوك يان ادم ني بابا ني اسرائيل كدي با كيفا wannan labari da zaman du yana da muhimmanci ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asali tarihin annabi Musa alaihi salam amma in ka lura da yanda Allah ya fara magana maganar ba ta tsaya ga banu Isra'ila kawai ba ta'azzana rabbukum sanarwa ne don haka ka'ida ce la in shakartum idan kuka yi godiya la azidannakum lallai ku ni zan ƙara muku wa la in kafartum kuma lallai idan kuka yi mutunci inna azabi lashadid lallai azabata mai tsanani ce saboda haka ja'ala Allahu shukra shartan li dawamin ni'ma Allah madaukaki ya sanya godiya sharadi ne game da dawamin ni'ma idan Allah madaukaki ya masa cuta abinda ka'idan nan take karanta da mu karka dauka kyautar nan za ta dawama sai fa idan ka kiyaye sharadinka me ya sharadinka godiya ga Allah in ka kai ma Allah godiya to Allah zai kara maka idan ka ji godiya ba bai ce zai kwace ba saboda siffar kwacewa na kasace ga Allah amma kai ka san abin da zai biyo baya kenan shi yasa yake inna azabi lashadid saboda siffanta Allah da kwacewa na kasace gare shi don haka yasa Allah bai kawo wannan kalmar ba sai ya kawo kalmar azaba wanda kalmar azaba ta dauki ma'anar kwace ni'imar da Allah ya baka don haka godiya sharadi ne game da dawamar ni'ima ya kamata kowa ya sani wannan ka'ida ce ilimi ne mai muhimmancin gaske game da tsari wato na kyautar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gaya mana ga wata ka'ida ta kyautarsa ka'idar ita ce in ya maka kyauta
babata da goma ba sai ka yi ba godiya, in baka yi godiya ba to azaba ce za ta biyo bayan wannan kyauta. La in shakartum la azidannakum, lallai idan kun yi godiya to ni ko na yi alkawari zan kara muku. Wala in kafartum, idan ku kun yi butunci, don alkufru shine inkarun ni'ima, ba kafircewa ake nufin kalmar kafirci na ridda ba, idan kun yi butunci shine an muku kyauta, an ba ku wata ni'ima, amma kuka kauda kai, kuka nuna ba a taɓa ba ku komai ba, wannan butunci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya butunci ga Allah ku ya jira azabarsa. Shi yasa yace wala in kafartum inna azabi lashadid. Wato akwai misalin wannan wanda yake tabbatar mana ni'imar Allah ba ta karewa. Akwai bambanci tsakanin yanda shi dan adam yake da kuma yanda kyautar Allah take. Sai shi Allah tabaraka wa ta'ala a kullum ya ba ka karka dauka ka kure shi, a'a har abada in ka kai godiya zai kara, in kai godiya zai kara har abada har ka mutu. Saboda ka ni'imar Allah ba ta karewa, ba ta karewa. Wanda akwai misalin da shine a suratu Ali Imran aya ta 144, inda Allah madaukaki ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta
wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muwajjala wa man yurid thawaba ad-dunya yu'tihi minha wa man yurid thawaba
ita ma wannan aya ta 144 ta suratul al-imran wato tana ma'ana, tana magana kamar aya ta 3 ta suratul ibrahim alayhi assalam, wanda ke nuna cewa ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala ba ta karewa. Ni'imar Allah ba ta karewa, lalle in kai godiya Allah zai kara, in ka sake godiya Allah ya kara. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا معجلا, باب وانا راي وندا زي موت باتي da sanin Allah sai da izinin sa. Saboda haka kaga mutum ya rasu ajalin sa ne yayi, kuma Allah ya riga ya kaddara cewa ajalin wannan mutumin ya zo. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wanda bukatar sa ita ce ya samu rabo na duniya, Allah mu da yake to za mu bashi daga duniya. Wa man yurid thawabal akhir, wanda ko yake da bukatar ya samu ladan sa a kiyama, nu'tihi min hashima, za mu bashi a kiyama. Wa sanajzi shakirina, lalle za mu yi sakayya ga masu godiya. Kaga Allah ya yi alƙawari kenan, sanajzi shakirin, dan kalmar sanajzi alƙawari, sanajzi shakirin, za mu yi sakayya ga masu godiya. Wato duk mai godiya Allah ya alƙawari zai ƙara maka, kaga sai yayi kama da alƙawarin can la in shakartum la azidannakum, shi ma alƙawari ne wanda Allah subhanahu wataala ya, ni'imar Allah ba ta ƙarewa, ni'imar Allah ba ta ƙarewa. In ka ji wata ni'ima ta ƙare ta ɗan adam, ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ya baki, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma inda kun yalfadu, ni'imar da take gurin ku ne take karewa. Kaga wannan kalmar ta tabbatar da cewa duk abin da dan adam ya samu sai ya kare ko mi yawa shi. Abin da duk Allah ya baka, in ma mulki in ma dukiya, duk abin da ka sani in dai mallakar dan adam ne sai ya kare. Ma inda kun yalfadu wa ma inda Allahi baqi, amma dukiyar da take wurin Allah fa mai tabbata ce ba ta kare. Kuma Allah ya saki alƙawari wala nabi yan nabiyina sabaru sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu, mun yi alƙawari za mu saka ma wadanda suka yi hakuri ba su ladan su sakayya mafi kyau ne da abin da suka aikata. Kaga idan ka ce kai ma Allah godiya akan ni'ima kai abu mai kyau, Allah ya alƙawari zai saka. Saboda ka daɗi man duk mai godiya ga Allah yana samun ƙarin ni'ima ta Allah. Babban misali idan ana maganar mai godiya da hakuri shine Annabi Ayyub alaihi salam, annabi Ayub wanda ya dauki shekaru ba lafiya ga kuma rashin kudi. Ana da lokaci guda jarabawan Allah ta kare, kamar da Imam Bukhari ya ba da labari a cikin littafin da kitabul Bursi, babu man ittakala uryanan wahdahu fil khalwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin annabi Ayyub a lokacin da Allah ya kawo ƙarshen jarabawa wanda ya dora masa ta rashin lafiya da rashin wadata. Allah madaukaki ya masa umarni cewa ya yi wanka, wannan wanka dalilinsa Allah madaukaki ya ce kawar da cutar da take fata cikinsa. Yarkuku bi rijlika hadha muttaqalun baridun wa sharab. Allah tabaraka wa ta'ala ya masa umarni da lokacin da ya shiga Makka wai manzon Allah ya ba da labarin wankan da annabi Ayyub ya yi. Annabi Ayyub alaihi salam Allah ya masa umarni ya yi wanka, wankan da zai dinnan zai samu sauki. Bainama Ayyub yaktasil uryanan, annabi Ayyub a Makka wai yana wanka tsirara, sai Allah ya turo mar kuma ruwan sama na zinari. Kaga rana guda ya samu lafiya kuma yana wankan samun lafiya, bai gama wanka na samun lafiya ba sai ga ruwan saman zinari yana zubowa. Kuma ruwan saman zinari na Allah bai saukar da shi haka nan kurun ba, ya taho ne a siffan fari. Zinari ya taho a siffar fara, saboda ka fara tana da kurkuke ta san gidan wanda za ka, kaga ruwan sama ai yana iya sauka a gidan wani ko. To Allah bai yadda ba, tunda zinarin na annabi Ayyub ne sai ya taho. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, fakarra alaihi jaradun min zahab, fari na zinari suke fadowa a wurin da yake wanka. Faja'ala Ayyub yahtasi fi thawbihi, annabi Ayyub sai ya daina wanka, ya dauki mayafinsa yana tara zinari yana zuba a ciki. Wanda wannan ya nuna cewar dukiya ta fi lafiya a ƙarfi wajen ɗan adam. Saboda haka annabi Ayyub maimakon ya yi wanka ya samu lafiya ya koma yana tara zinari. Allah ya kira shi, ya Ayyub alam akun aghadaytuka amma tara, yanzu wannan abin da nama bai wadata ka ba. Sai annabi Ayyub ya ce bala wa izzatika, haka ne ya Allah, walakin la jinabi an baraka ka aje dai ni kam albarkan ka ba ta ita na. Wato ko da za a cika gidan da zinari annabi Ayyub ya ce a bi ka ba, saboda albarkan Allah bai isan bawa. Akwai riwaya da ta zo cikin al-Mustadrak, annabi Ayyub yake cewa faqila lahu ya Ayyub amma tashba'u, a lokacin da annabi Ayyub yake tara wannan zinari yake ce masa ashe baka koshi ba. Kada sai yake wa mai shi ba umi rahmatika, ya Allah wa zai koshi daga rahamarka, ai rahamarka ba ta kosar da mutum. Wata riwaya yake wa mai yashba'u min fadlillahi azza wa jalla, waye zai koshi game da falalar Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka wannan shi yake karantar da mu cewar wato ni'imar Allah ba ta karewa idan bawa yana zama mai godiya ga Allah. A lokacin da kake godiyan a lokacin kuma wata sabuwar ni'ima take zuwa maka. La in shakartum la azidannakum, idan dai kuka yi godiya Allah madaukaki ce zan muku kari. Kuma Allah ya yi alkawari yana cewa wa sanadi bi shaka sabirina, Allah zai saka wa waɗanda suke zama masu haƙuri, waɗanda suke zama masu godiya gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai barku ba zai muku fakaya. To umarni da aka yi ga dan adam ya yi godiya wanda ke nuna cewa matsayin godiya ga musulmi wajibi. Tusa irin da Allah ya baka ni'ima sai maka godiya, wannan umarnin ya zo a cikin alqur'ani a wurare da yawa. Allah madaukaki ya yi magana a kan godiya a cikin alqur'ani a wurare da yawa, saboda ni'imar Allah ba ta girgowa, ni'imar Allah tana da yawa. Saboda haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana mana ishara la'allakum tashkurun, la'allakum tashkurun, wanda ke zama wato abin misali ne gare mu cewa ni'imomin da Allah ya kirga mana su a cikin alqur'ani sun isa fa su samu zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Misali a suratul nahl, misali na farko aya ta 14, وهو الذي سخر البحر
لتأكلوا منه لحما طريا سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك باخرة ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
الله سبحانه وتعالى سورة النحل آية هو مشابه إتو هو الذي سكر البحر الله شيني واندي هول تيكو وان تيكو واندي ساجي دنيا الله يا هول تيكو يسي حليتو ديوا أشكنسا يتأكل منه لحما طريا كا كيفا ناما تيكو ناما لي واندي يابن بنت ناما تبوبي نسكي سنتو يتأكي تيوا ناما لي لوشي واندي بيتو تروا ناما مي البركة وتستخرج منه هرية تلبسونها أنا فكر دأسدي دجاجكين تيو تمضغ ضغ وانا أجيسن ياوا أنا فلياليش وترى الفلك مواخرة فيه كان أتني جراجي سنة كيكا تيغوشيني مواخر يعني تشقه كان أتني جراجي ومانيا سنة كيكا تيغوشي تلقفة عشان دنيا تبندق ولتبتغ من فضل هي دونك سامون حنيا سوكين neman isowar falalar Allah ya isa dura wato akasarin kayan da ya shigo kasa in dai ba kasa ake yi ba to za ka samu ruwa a zo da shi akasarin in dai aka ce ga wata dukiya ta shigo gari to wannan dukiyar in dai ba a kasar ta ake yin ta ba to za ka samu tuce ne a zo da shi saboda kisa Allah ya ce yawan bada misali da teku ya bada misali da manyan jiragen ruwa saboda su suke daukar ni'imar gabas su kawo ta yamma su dauki ni'imar yamma su kai ta gabas wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wani tabtabu min fadlihi saboda ku samu saukin hanyar neman falalansa a saukin shine zama saukin jiragen ruwa saboda ka zaka ga yanzu kamar cigaban ma da akai cigaban da akai a yanzu wanda za ka samu duk abin da ake yinsa a gabacin duniya za ka samu yammacin duniya suna da shi cigaban da aka samu ya kai ga hatta nama ana iya sayan sa daga gabas a kai shi yamma yana danyensa tunda akwai refrigerator wanda za a sanya shi ya sanye wato ni'imar Allah gaba ɗayanta hanyar da take isa ta sassan duniya hanya mafi sauƙi ita cewa da hanyar teku mu haka yasa Allah yake bada misali a kai yana kawo sannan la'allakum tashkuru akwai tsammanin ku yi godiya ga Allah saboda tunani ai ya kamata dan adam ya rika tunanin abu ya aka yi kaza ya zo gare ni kai tunani idan ka yi tunani za ka gane wanda ya kawo maka wannan abin masoyinka ne Allah ashe akwai buƙatar ka masa godiya shi yasa ake cewa la'alla dan ba kowa yake yi ba kowa ba wani bai tuna haka din Allah tabaraka wataala ya kawo kalmar la'alla dinna a Qur'ani a wurare da yawa saboda wallahi mai yin tunanin ni'imar Allah ya godiya mutum kadan ne Allah ka sa mu da cikin kadan bari mu dauki misali da aya ta 46 ta suratul Rum wa min ayatihi an yursila riyaha mubashiratin
ولتدري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
هذا لما سورة الروم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ينادى آيوين الله يتي صفو إفكا ودن من ينفكا إسكوتي ودن في gudanar da jiragen ruwa wadanda suke canza yanayi na rani da damina wanda suke rafa kowace ƙasa a duniya wadannan iskoki wadanda suke kawo ruwan sama wanda idan ka ji alamar danshi sai ka gane cewa damina ta zo mubashirat waliyudhikakum min rahmati saboda Allah ya danna muku kaɗan daga rahamarsa saboda haka ya saukar da ruwan sama wani tagiriya turku bi amurki wannan iskar ita ke tafi da jirgin ruwa wani tabtakun ne fadulihi wala'allakum tashkurun ta ga nan ma aka kari akwai tsammani a samu masu godiya cikin tsammani in ka dawo ga suratul jathiya nan ma haka Allah ya faɗa aya ta 12 Allahu alladhi sakkara lakum al-bahra litajriya
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
هذا لما سورة الجاثية هكا الله سبحانه وتعالى يقول الله الذي سخر لكم البحر الله شيل ويقول مبتلكو لتجري الفلك فيه بأمره manyan jiragen ruwa suna tafiya cikin teku bisa umarnin Allah al'amarin da Allah ke in ka ga girman jirgi wani cikin yakan ɗauki watanni ana mallaci amma a ruwa zai tafiya to wannan al'amari ne na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi Allah ya muku wannan ni'ima ne saboda ku samu sauki na neman falalan Allah daga sassan duniya wala allakum tashkurun nan ma akwai tsammanin ku yi ma Allah godiya kaga an samu misalai guda uku inda Allah ke cewa la allakum tashkurun shin mun yi wa Allah godiya ga waɗannan ni'imomi sai idan ka dawo ga suratul nahl har yanzu aya ta 78 Allah subhanahu wa ta'ala yace wallahu akhrajakum min butun ummahatikum
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
سورة النهر آية 78 لما الله يبنى لاباري يبام لاباري جمد نئمة يمنى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله شيخ تدكو دقا شكونا قوايا قومي درجك قومي جرمك قومي كاسيتك مجتحيتك la ta'lamuna shay'an kuma lokacin da aka haife ku ma baku san komai ba sai yanda aka yi da ku daga baya ja'ala lakum sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara da gani wal afida da tunani Allah fa shi wannan kana tunani haka farkon ka zuwa yanzu sai Allah madaukake shi yayi haka ne la'allakum tashkur kana yiwa ku yi ma Allah godiya shin ko ka taɓa yi ma Allah godiya da ya maka kyautar ni'imomin ka uban nan domin a lokacin da aka haife ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baka san komai ba baka da ilimi kuma ilimin nan da ka samu na farko ba koyansa kai ba kyautar Allah ce ba kai ka koya ba kyautar Allah ce ana nan Allah ya baka ji ya baka gani ya baka tunani ya baka iya magana ya baka fahimtar yarenku wannan ba duk kyautar Allah ce ka taɓa tunanin wannan Allah madaukake ce la'allakum tashkurun kana yiwa a samu masu godiya cikin ku ka taba yin godiya game da wannan ni'ima ta Allah nan ma bai kare ba a suratul mu'minun aya ta 78 Allah madaukake ce wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah shine wanda ya samar da ji da gani da zukata gare kuma gaskiya ne Allah shi ya samar da ji ya samar da gani ya samar da zuciya ga dan adam domin dan an haife ka da kunne baya nuna cewa zaka ji magana dan an haife ka da ido baya nuna cewa zaka iya gani akwai makafi da ke da idanu ba su iya gani akwai kurame da ke da kunnuwa ba su iya jin magana ga dan adam da zuciya halitta cikakkiya amma kuma mahaukaci ne ba shi da hankali Allah shi ya haɗa muku wannan ya ce qalilan ma tashkuruna amma kaɗan daga cikinku ake samun masu godiya misali na shida a suratul qasas aya ta 73 Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahar
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
سورة suratul mu'minun aya ta 78 nan ma Allah ya kawo mana bayanin ni'ima suratul qaf aya ta 73 Allah ya mana bayanin wata ni'ima wa min rahmatihi yana daga rahmar da Allah ya muku ja'ala lakum al-layla wan nahar Allah ya sanya muku dare da yini wallahi wannan ma abin lura ne ga mai hankali dare ya tafi yini ya zo dare ya tafi yini ya zo idan daren ya kike biya misali kana ganin manyan kasashen nan da ake kiran su ji nawa ne G20 Amurka da Rasha da Faransa da Jamus kana ji idan an hada karfin duniya za a iya sa dare ya zo idan yini ya kike biya misali ba mu iya kisa Allah ya ce wa min rahmatihi domin duk ni'imar da Allah ya sanya ta a cikin alqur'ani wallahi ka sani dan adam bai iya ba idan Allah yayi magana akan wata ni'ima to karka ya taka neme ta wajen wani in ba shi ba kaga yayi magana akan ya ba ku ji ya ba ku gani ya ba ku dukata shin akwai dan adam da zai iya baka gani in ka makance duk warewar likita idan ka kurmance akwai likitan da zai iya baka damar ka ji magana idan mutum ya haukace akwai wanda ya isa ya dawo mar da hankalinsa in ba Allah ba saboda haka Allah madaukaki yace yana daga rahamarsa da ya sanya muku dare da yini litakunu fihi nan kuhuta in dare yayi idan gari ya waye fa walitabtagu min fadlihi ku fita neman abinci kaga akwai hikima dare yayi an huta gari ya waye an tafi neman abinci dare yayi an huta ni'ima ce gare mu wala Allah ku tashkuru da Allah yake to akwai tsammanin a kawo masu godiya cikin misali na karshe wanda zamu bayar wato yazo a suratul waqi'a aya ta 68 Allah subhanahu wata'ala yace a fara'aytum ma alladhi tashrabun سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون شن كوكم قلوان دكو تيشا والنوروان ما ينتبع كون قلوان نن أيكم قلوكو أيكم أأنتم أنزلتموه من المصدر أم نحن المنزلون شن كوني كوكي سوكر دشيدك قاجماري كومو موكي سوكر وان تنا يواكا تأيلاك إيا وتدبارا واند لا أتامروان سمعنا تورب روان ما yana gwada maka akwai Allah ba wai saukar da ruwan kadai ba yanda ake raba damunan shekara ta kare ko ina a bangon duniya ya samu gurgurdan abinda Allah ya hukunta mai wato ya zama an yi ruwa anan an ba mu can damunan duk ta wadata ko ina babu mai iya wannan sai Allah saboda haka yasa Allah subhanahu wataala yace law nasha'u ja'alnahu ujaja falaw la tashkurun in Allah ya ga dama za a hadarin zai hadu amma ruwan ba shi zai sauko ba ana iya muku ruwan asi Allah yana ci koye wannan ya zubar da ruwan guba daga sama wanda ba za ka iya shansa ba amma Allah ya saukar da ruwa wanda kuke iya sauka ku sha waɗannan abubuwa ba ku kuka yi ba saboda haka ya kamata ɗan adam ya riƙa tunanin waɗannan ni'imomi yana ma Allah subhanahu wataala godiya wanda in ka dubi tarihin manzanni zaka ga Allah yana ba mu labari akan su cewa sun yi wa Allah godiya kamar misali annabi Ibrahim alaihi salam a suratul nahl aya ta 120 yana cewa inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah
kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen
sai Allah madaukake yace
shakaran li arhumin
inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen bayan Allah madaukaki ya yaba ma annabi ibrahim alaihi salam wa jagora ne annabi ibrahim alaihi salam mai tawadu ne ga Allah tabaraka wa taala mai karkatar da rayuwarsa ne zuwa ga bin umurnin Allah annabi ibrahim bai kasance cikin wadanda suke shirka da Allah ba sai Allah mata suke yace shakiran li al'umi annabi ibrahim mai godiya ga ni'imomin Allah li al'umi ba ni'ima ɗaya ba annabi ibrahim yana godiyan ni'imomi na Allah kaga kenan ba ni'ima ɗaya ce ya kamata a ce ka nema Allah godiya ba duk sa'ilin da ka tuna wata ni'ima ka yi ma Allah godiya dan aka zo game da annabi Musa fa shi ma a suratul a'raf mun karanta a baya aya ta 144 qala ya musa in nustafaytuka 'ala an-nasi bi kalamati risalati kaga hatta annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya zabe shi ya ba shi manzanci sai da yake ka zama cikin masu godiya don godiya tana da muhimmanci hatta ga manzannin Allah ka gode ma Allah to ya nuna ka san Allah ka yarda shi ya maka ai idan baka yarda shi ya maka ba za ka mai godiyar ba sai da ka mutunce ma ya Musa na zaɓe ka yace ka tuna inni fafaituka 'ala an-nasi bi duk mutane na zaɓe ka a cikin bi risalati sakonni na sai za ka rika kai min wadda talani na zaɓe ka saboda kai kaɗai ka ji magana ka ba ku zama a kai tuka don haka ka karɓi abinda zan baka ko kun mina shaƙi ne ka zan cikin masu godiya saboda wannan ni'ima ce da ka samu ni'imar da wani bai samu irinta ba ka zama cikin masu godiya ga misali da annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman yana tafiya ne fa da rundunoninsa sai ya ji tururuwa tana magana ma ƴan uwanta maza maza ku bace ku matsa dan ga rundunar annabi Sulaiman na zuwa za su tattaka mu sai Allah ya bude kunna annabi Sulaiman ya ji maganar tururuwa a lokacin da ya ji maganar tururuwan ne ya faru fata basama ba ha ka annabi Sulaiman yana jin maganar tururuwa faka basta mabahikan min qawliha annabi Sulaiman sai ya fashe da dariya yana murmushi saboda farin ciki saboda murna da ni'imar Allah Allah ya buɗe kunnansa ya ji maganar kiyashi maganar kiyashi dan wani yana dauka ai dabbobi ba su magana da yawa haka mutane ke dauka ai sai dai ishara ba suna magana su yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wata halitta da ka gani al'umma ce mai zaman kanta kamar dan adam yanda ka san muna da tsarin rayuwa muna magana muna da shugabanci muna fahimtar juna mun san ya kamata haka duk wata halitta da ka sani kiyashi ne tsuntsu ne duk wanda ka sani halittun nan karka dauka ba su da hankali saboda haka annabi Sulaiman sai ya yi dariya wa kada ya ce rabbi nan take yake addu'a ya Allah awzi'ni an ashkura ni'mataka ka bani baiwa na yin godiya ga ni'imarka don ba kowa yake samun haka ba sai wanda Allah ya zaɓa annabi Sulaiman yake cewa Allah ka taimaka min Allah ka bani damar yin godiya ga ni'imarka allati an'amta alayya wanda kai min wa ala walidayya da iyayena wa an a'mala salihan Allah ta bani damar yin aiki ne kwarai tarbahu wanda ka yarda da shi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin Allah ka sanya ni cikin bayinka na kwarai nan ma saboda rahmarka ya Allah bi ma'ana waɗannan manzanni waɗannan manyan mutane suna tunanin ni'imar Allah kuma suna kokarin godiya akan ta nan take godiyar kuma karka daukawa idan ka yi ta Allah yana cin riba a kanta ba Allah ba shi da riba akan godiyar da kake wanda nan ma ya faɗa mana a suratul naml aya ta 40 yana cewa wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa
man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim
man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda yake godiya ai godiyar yayi maransa ne saboda zai ci gaba da samun karin ni'imar Allah ko wa man kafara wanda ya butulce fa inna rabbika liyun karim dan ba kai ma Allah godiya ba shi Allah mawadaci ne Allah mai karinci ne bai bukatar wani abu wajenka a suratul luqman haka Allah maka kike fada aya ta 12 wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi
wa qad ata ila lutuma la inna ta alushkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid
wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi kaga nan yazo mubariki amma a suratul naml wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi yazo da fi'il madhi shi yasa malamai suke cewa da wanda ya gode a da da wanda ya ci gaba da godiya har ya mutu da wanda yayi godiyar a da amma ya daina da wanda ya ci gaba da yi ma Allah godiya har mutuwarsa dukkan su babu mai amfanar Allah shi yasa Allah bai bar kalmar ma a sifa guda ɗaya bai kawo ta a sifa ta fi'il madhi ya kawo ta a sifa ta fi'il mudhari ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن شكر فانما يشكر لنفسه dan ka ci gaba da yin godiya baka da wata riba da Allah yake samu a wajenka Allah ba shi da riba wanda yayi ma Allah godiyar daga baya daina rashin yin godiyar baya cutar da Allah subhanahu wataala saboda haka yasa yake fa inna rabbi ganiyun karim fa inna Allah ganiyun hamid Allah mawadaci ne Allah abin yabo to babban misali da zan gwada muku game da matsayin godiya wato shine hadari na yan siyasa da game da gwamnati idan aka samu gwamnati za ta samu yan siyasa kashi biyu ne kashi guda wato suna dogara da wannan gwamnati dogaran da suke da gwamnatin sai ya raba su da Allah wanda na aka samu abinda ake ce ma shirkut tawakkul shirka na dogara ga wani Allah saboda haka dan siyasa akwai wanda saboda son gwamnati yana ganin gwamnatin za ta canza komai ga rayuwarsa shin wannan aikin waye aikin Allah ne to idan har ka danganta aikin Allah ga dan adam sai Allah tabaraka wataala ya kyale ka da shi wannan mutumin wanda akwai hadisin Abdullah ibn Hakim wanda cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye ga wani abu to sai a kyale shi da wannan abin idan kai yadda cewa gwamnatin nan ita ce za ta kawo maka zaman lafiya za ta baka arziki za ta baka wadata za ta yi maka kaza gaba ɗaya ka manta akwai Allah to sai Allah ya kyale ka da gwamnati kaga dan ba a yi ma Allah godiya ba wanda hadisin yana sunan Abi Dawud yana al-Musnad al-Imam Ahmad yana sunan Tirmidhi yana sahihu tarjib hadisi na 3456 dan haka wajibi ne mu yi hattara akwai abin da ake cema shirku tawakkul shirka na dogara ga wani Allah shirka ce domin waɗannan abubuwa da muka kirga duka aikin Allah ne babu mai ikon kawo fa'ida ga rayuwar dan adam sai Allah babu mai iya kawo wata riba ko ya raba ka da damuwa sai Allah idan haka yasa malamai suke cewa ya kamata ka san abin da ake nufi da at-tawakkul at-tawakkul ga fahimtar salafus salih yanda Ibn Rajab yake faɗa cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yana mujallad na 2497 haqiqatu tawakkul asalin at-tawakkul dogaro tawakkali huwa sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla shine a samu zuciyarka bata yarda da kowa ba sai Allah wannan ka'ida ce zuciyarka ta yarda Allah kadai ke iya samar da fa'ida gare ka wa fi billahi al-masalih shi zai iya kawo maka gyara a rayuwarka wa dabtil mabar min umuri dunya wal akhirati kulliha wa zai iya kawar da cuta gare ka a rayuwarka ta duniya wa zai iya kawar da cuta gare ka a lahira da cutarwa na duniya da na kiyama babu mai iko raba mutum da su sai Allah dole zuciyarka ta kudurta wannan wa wasilatul umuri kulliha ilai ibn rajab yace a ka'ida ta at-tawakkul wajibi ne mutum ya danganta dukkan wani al'amari ga Allah subhanahu wataala wa tahqiqul iman imanin ka baya ma cika sai ka yadda cewa la yu'ti wala yamna'u wala yaburru wala yanfa'u fi wallah imanin ka ma bai cika sai ka yadda cewa babu mai bayarwa babu mai hanawa babu mai amfanarwa babu mai iya cutarwa sai Allah matukar zuciyarka ba ta yadda da wannan ba to tawakkalinka yana nan da kafin shi akwai al-imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf al-Jurjani wanda shekarunsa 950 rabuwarsa da duniya rahimahullah yana da littafi da ake kira Kitabut Ta'rifat shafi na 74 yana magana akan at-tawakkul me ake nufi da tawakkali at-tawakkul huwa thiqa idan aka ce tawakkali ana nufin amincewar da ke zuciyar bawa zuciyarka ta amince bima inda Allah da abin da ke wajen Allah tabaraka wa ta'ala wal ya'fu amma fi aidin nasi zuciyarka ta yanke tamani daga duk wani irin abin da ke hannun mutane wannan shi ake kira at-tawakkul kuma bayani da cikin alwarul buru littafin al-imam Ahmad bin Idris al-Qarafi yana mujallal na shafi na 243 haka nan al-imam Muhammad bin al-Walid al-Zubaydi mai littafin Tajul Aruj shi ma ya fassara yake fa tawakkalu ala Allah abinda ake nufi da tawakkali i'timadul qalbi ala Allah ma'a al-aqd bil asbab aqidar ahlus sunna kenan zaka yi riko da sababi na'am a samu shugabancin kware wannan shine sababi amma zuciyarka fa wa zai kawo canji Allah babu mai iya canza rayuwar mutane sai Allah to amma hadarin da muke magana akai na siyasa mutum yana iya korafi da kansa yace zan canza mu kuma mutanen su yadda zai iya canzawa la hawla wala quwwata illa billah ina tawakkali anan ina kuma aikin Allah madaukaki babu at-tawakkulu ala Allah i'timadul qalbi ala Allah zuciya karta yadda akwai mai iya canza wani al'amari sai Allah saboda idan aka ce canji ya kamata a kara da mai bi'iznillahi amma duk wanda yake canji yayi shiru zai ku kyale shi da ajinsa ko don haka dole ne matoya ya zamanto sun yi hattara ta tashin tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala na'am zaka yi riko da sababi wanda shine aqidar ahlus sunna ma'a kamilil yaqin bi an ta'lam anna Allah huwa ar-razzaq al-khaliq al-muhyi al-mumit waye ke iya kawo arziki Allah kadai dole zuciyarka ta yadda da wannan wake iya kawo zaman lafiya a ƙasa Allah kadai wake iya bada kariya ma rayuwar mutane Allah kadai to ina sababi kuma wanne zamu rike to ga wannan sababi ne akwai alama za a yi nasara in an rike shi amma ko an riko da sababi zuciya tana ga ina tana ga Allah to wannan shine bayanin malaman sunna wanda in ka dubi littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Madarijus Salikin mujallal na farko shafi 257 yana cewa al-iltifatu ilayha bil kulliyati shirk duk mutumin da ya waiga ya bar tawakkali ga Allah yayi tawakkali ga wani ya kwanda sanin cewa ya yi shirka ga Allah da zaran zuciyarka ta waiga ga wani to shirka ta shigo munafiq da tauhidi don haka in mutum ma yace yana tare da tauhidi kariya yake ba magana tauhidi tunda ka yarda akwai wanda zai iya canza rayuwa banda ba Allah ba da zaran ka yarda da wannan tauhidi ta kau saboda abinda ake nufi da at-tauhid a kadaita Allah ta wajen sarrafa al'amuran duniya Allah kadai ke iya saukar da ruwa, Allah kadai ke iya bada lafiya, Allah kadai ke iya bada arziki, Allah kadai ke iya kawar da fitina, sarrafa al'amura na duniya a yadda babu mai yi sai Allah. To da zaran ka waiga ka kalli wani, to tauhidi ya samu nakasa. Wa in kana ma takunu asbabun bil kulliya kada hun fi shari, amma aqida ta ta ahlu sunna ba a cewar ba za a yi riko da sababi ba. Misalin ku shine wake warkarwa Allah. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada damar a sha magani zaka sai magani ka sha amma zuciyarka ba ta dogaro da wannan magani tana dogaro ne da cewa Allah kadai ke iya ba mu maganin damar yayi aiki kafin ya samu da aiki don haka zuciyarka kar ta dogara da wannan magani, ta dogara ne ga Allah. Kaga maganin shine sababi, amma mai iya canzawa fa shine Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan yana Majmu' Fatawa mujallal na 169. Saboda haka in ka dubi wato harka ta ƴan siyasa game da gwamnati, zaka samu ɗayan biyu ne. Na ɗaya, waɗanda sun rike gwamnatin sun mai da gwamnatin suna ba shi haƙƙin Allah, waɗanda kuma shirka ne. To sai kashi guda, waɗanda kuma makiya ne ga gwamnatin, su kuma suna musanta amfanin da Allah ya samar a cikin wannan gwamnati. Saboda tsananin ƙiyayya ba a taɓa samun ci gaba a wannan tafiyar ba, a nan su ma sun yi kuskure. Menene kuskurensu? Kaga an kai ga abin da ake kira inkaru ni'imatillahi subhanahu wa ta'ala. Ana cewa ita ni'ima komai ƙanƙantarta, kada ka rena. Idan ya zama an samu ni'ima a wata tafiya komai ƙanƙantarta, ka yadda da wannan ni'ima, wanda shine ma Bahaushe yake cewa mai raina kadan barawo. Ashe komai ƙanƙantar ni'ima ka ce alhamdulillah mun samu ci gaba a wannan tafiya, alhamdulillah Allah da ya kara mana. Amma bai hana ka in tafiyar da ake, ka yadda cewar akwai ni'imar da Allah ya samar, domin idan mutum ya ƙi ni'imar Allah to ya yi masa butunci. Saboda haka in ka dubi halin da aka shiga, matsoyan gwamnatin sun tsananta ta inda sun ba ma gwamnatin haƙƙoƙin Allah, saboda haka yana jawo bala'i da kuma saboda shirka ne. Makiyar gwamnatin sun musanta ni'imar da Allah ya sanya a cikin tafiya, saboda haka nan ma butunci kuma kafirci. Kaga kenan tafiyar sai ta zama tsakanin shirka da kafirci. Wal kullu yajlibu al'azab, kowane ɗaya daga cikinsu yana jawo ma ƙasa azaba. Amma da za mu yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, la shakka da Allah ya mana ƙarin ni'ima. Allah ka samu iya. To amma mu dawo ga tafsirin wannan aya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum, lallai idan kuka yi godiya zan muku ƙari. Wa la in kafartum inna azabi la shadid, idan kuwa kun yi butunci to azabata mai tsanani. Wato Allah ya tabbatar mana cewa idan mun yi godiya zai mana ƙari. To ya kamata mu san ƙarin godiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana a kanta, wanda har za ka iya samun ƙari in ka yi ta. Wanda Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarijus Salikin yana juz'i na biyu shafin 253 ya yi babi musamman, ya nuna cewa ita godiya tana da darajoji guda uku. Darajar godiya kashi uku ne. Yace daraja ta farko shine ash-shukru 'ala al-mahabi, idan ka samu abin da ranka yake so to Allah ya maka wata ni'imar da wajibi ne kamar godiya. Duk abin da ranka yake so idan ka samu to wajibcin godiya yana kanka, wanda shi ake kira ash-shukru 'ala al-mahabi, wanda ya shafi hatta kafirai suna irin wannan godiya. Saboda sun san da Allah tabaraka wa ta'ala idan aka samu wani abin da suke nema, wani abu da ya faranta musu rai, suka yi ma Allah godiya. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake wa hadha shukrun tasharakat fihi al-muslimun wal yahud wan nasara wal majus, duk duniya mutane suna tarayya a wannan godiya. Zaka samu duk inda kafiri ya kai ga kafirci, idan ya samu wata ni'ima yana kokari yayi ma Allah godiya, saboda ya san ba wanda ya bashi in ba Allah ba. Illa dai ta wajen fahimtar waye Allah din, a samu bambanci tsakanin kai da kafiri din. Amma wannan godiyar kowa yana yin ta, musulmai suna yi, yahudawa suna yi, kirista na yi, majus suna yi, wato saboda samun wani abin da rai yake so. To shi dai Allah ya yi alkawari kamar yadda ya faɗa mana a wannan aya, la in shakartum la azidannakum. Saboda haka wannan alkawarin ya shafi kowa, ya shafi musulmi, ya shafi kafiri, ya shafi mara addini. Duk wanda ya samu alkhairi ya ce Allah na gode. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce to Allah ya alkawari sai ya markari ko a duniya. Idan ko aka je kiyama fa shin zai iya samun kari? Sai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya ce wa qad takunu samaratuhu fi dunya bi ajli li thawab, ko da kafiri ne ya samu abin da ransa ya ji dadi ya ce Allah na gode, Allah yana iya masa sakayya a duniya. Kuma a lahiran ma Allah yana iya saka maka shi. Ta yaya? Sai ce bi takfifin iqab, saboda azabar sai a sassauta mai yiwa da za a kai shi ramin wuta na ƙasa saboda godiyar da ya yi ma Allah sai a daga shi a raba shi da wannan rami kaga ya samu sauki fa inna nara darakatun fil ukuba mukhtalifa saboda ita wuta tana da ramukanta daban-daban azabar ma ba iri ɗaya bace saboda haka kafiri wanda ya yi ma Allah godiya ya fi sauki akan kafirin da bai taɓa yi ma Allah godiya ba don haka idan kafiri ya yi ma Allah godiya yana cin ribar godiyarsa a duniya kafin a je lahira wannan alƙawarin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kaji aka ce wa iz ta'azzana rabbukum Allah ya sanar sanarwar da ya yi ai ba ga musulmai kawai ba ne Allah ya yi sanarwa ne ga 'yan adam baki ɗayansu la in shakartum la azidannakum idan kun yi godiya zan muku ƙari saboda haka duk sa'ilin da musulmi ya samu wata ni'ima sai ya ma Allah godiya to ya tabbata Allah zai masa ƙari ya kamata mu san da wannan don haka idan muka samu wani canji a rayuwarmu ya kamata mu yawaita godiya ga Allah Allah mun gode ma da kai mana kaza to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mana wata ni'ima amma in mun kau da kai mun yi watsi da Allah muna danganta ni'imar Allah ga wani bawan Allah ko wata halittar Allah babu shakka wannan kafirci ne shirka ce mai jawo fushin Allah wanda shi ke kawo cikas a cigaban ganin nasara musamman ga mutumin da ya taɓa samun ni'imar Allah subhanahu wata'ala don haka in ka dubi mutane za ka ga waɗanda dacin sun taɓa samun wadata daga baya suka talauci da za ka zana rayuwarsu su gaya maka rayuwarsu tun daga farko zuwa yau wallahi za ka tarar abinda ya raba su da wannan dukiyar butulci ne ga Allah tabaraka wa ta'ala rashin godiya ne ga Allah ne dalili saboda Allah ya yi alkawari la in shakartum la azidannakum wallahi idan kun yi godiya ne ku zan ƙara mu shin Allah yana canza alkawarinsa Allah bai canza alkawari ya aka yi wani ya samu ci baya me ya kawo kaza inda zai dubi labarin baya wallahi zai iya gane dalilin da yasa Allah ya amsa ni'ima idan ka ce ba za ka ma Allah godiya ba to za ka ga azabar Allah wannan shine ka'ida don haka idan muna so mu samu zaman lafiya dole ne mu rika tunanin ni'imar Allah muna gode masa to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kara mana wannan martabar godiya ta farko kenan wanda musulmai da kafirai duk suna tarayya da ita Ibn Qayyim al-Jawziyya yake martaba ta biyu fa martabar godiya ta biyu ita ce ashkuru fi nailil makarim abinda ba baka so ba ya same ka nan ma sai ka ce Allah na gode to wannan yafi wancan wancan kafiri ba yana yi amma na biyun nan fa da wuya kafiri yake kafiri in yayi wahala ya ce Allah na gode ai kaga zai yi wuya ko in ya samu ni'ima dai zai ma Allah godiya amma banda wahala to matakin godiya na biyu shine ba ma samun abin da ranka ke so ba ka samu abin da ranka bai so ba nan ma sai ka ce Allah na gode to ka kyauta idan ka yi haka ka samu martaba ta biyu wato ta godiya wanda ta fi martaban farko musulmai da kafirai suna nan amma wannan martaba ta biyu ba safai ake samun wanda ya same ta ba sai mai imani saboda haka yasa idan mutum ya yarda abu mara kyau ya same shi ya yi ma Allah godiya kaga ya nuna cewar Allah shi ya tsara kafin a abin ya same shi saboda haka za a same shi da mai haɗi ya fushi za a same shi da rufe asirinsa baya fallasan damuwar shi saboda ya san mutane ko da ya gaya musu damuwarsa ba za su iya yaye mishi ba za ka samu idan mutum yana ma Allah godiya a halin rashin samun abin da ransa ke so to la shakka za ka samu mutumin nan yana haɗi ya fushi amma duk mutumin da bai iya haɗi ya fushi za ka samu baya hawan martabar godiya ta biyu mai iya haɗi ya fushi mai iya wato sassauta wa mutane shine ba zai kai ga kuka damuwarsa ga jama'a ba wannan shine wanda ke hawa martaba ta biyu ta godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka Ibn Qayyim al-Jawziyya yace shiga ga irin wannan tafarki na godiya ga Allah abu ne mai wahalan gaske saboda a ranar kiyama mutum na farko da za a kira shi ya shiga aljanna shine mutumin da ke gode ma Allah idan abu mara kyau ya same shi ba wai sai abu mai kyau ya same shi yake ma Allah godiya ba abu mara kyau ma idan ya same shi yana ma Allah godiya yace wannan inna shukr al makari kai godiya ga Allah saboda wani abu mara kyau ya same ka ashaddu wa af'ab min ash-shukr ala al-mahad ya fi tsanani kuma ya fi wahala wato akan yin godiya saboda mutum ya samu wani abin da ransa yake so don haka yasa wannan martaba ta dara wancan kuma shi yasa a ranar kiyama waɗanda suke fara shiga aljanna sune waɗanda suke ma Allah godiya amma a martaba ta biyu sune waɗanda suke ma Allah godiya hatta a lokacin da abu mara kyau ya same su kuma duka sunna ce inda zaka dubi rayuwar manzon Allah zaka samu haka ne shi yasa malamai suka karkasa waɗannan bayanai domin akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam misali akwai hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda sayyidina Ali yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu shi manzon Allah idan ya ga abin da ransa bai so ba abin da ya bata masa rai abin da bai ji dadin sa ba manzon Allah sai yace alhamdulillahi ala kulli hali kun ga annabi yayi godiya alhali abu mara kyau ya same shi wa idza ra'a ma yasurru sayyidina Ali bin Abi Talib yace idan annabi ya ga abin da ya faranta masa rai kala sai yace alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat godiya ga Allah wanda ta dalilin ni'imar ta ce wato ake samun kyawawan abubuwa suke tabbata idan ba dan Allah ba wadannan abubuwan ba za su auku ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah godiya a lokacin da abu mara kyau ya same shi yayi ma Allah godiya a lokacin da abu mai kyau ya same shi saboda haka waɗannan martabobi guda biyu duk sun tabbata a sunnar manzon Allah wanda hadisin sayyidina Ali yana silsilatu sahiha hadisin 265 kuma Aisha ma ta rawaito wannan hadisi Allah ya kara masa yarda to sai matakin godiya na uku shine gaba ɗaya rayuwar bawa ya ɗauke ta ya'ani la yashhadu al-'abdu illa al-mun'im bawa ya kaddara babu sharri ma rayuwarsa duk abin da ya same shi alkhairi ne bawa ya kaddara wannan to ya kai mataki na ƙarshe na godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda ka yarda ba mai iya tsara komai a duniya sai Allah babu mai iya tsara komai sannan akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu bala'u bil mu'min wal mu'mina bala'i baya rabuwa da mumini fi jafadihi imma a jikinsa wa ahalihi ko a cikin iyalansa wa malihi ko a dukiyarsa in dai kai musulmi ne kai mumini ne to Allah ba zai bar turo bala'i gare ka ba sai ranar da ka bar duniya Allah ka samu iya cin jarabawa shi bala'in nan ba zai zo maka ta gefe ɗaya ba zai zo ma ta sassa daban-daban yana iya zuwa maka ta jikinka kai ta fama da jinya shekara da shekaru abu ya gagara kaga jarabawa ce Allah yake maka a jikinka idan ka ci jarabawan to zaka kudurta cewa ba mai iya sama bawa wannan cuta sai Allah idan baka ci jarabawa ba fa sai ka fara tunanin wani ne ya maka sammu ko wani ya jefe ka ko akwai wani bokan da zai iya raba ka da wannan cuta to wannan mutum bai ci jarabawa ba Allah shi kare kuma idan ma jarabawa ba ta samu jikinka ba tana iya samun dukiyarka tana iya samun iyalanka Allah ya jarabce ka hatta ta yaranka ko ta matanka wannan baya karewa idan an gama wancan za a shiga wannan idan an yi wannan za a tafi wancan dan akwai wanda ke ganin ai shi jarabawa ta kare mai la jarabawa ba ta karewa idan ka samu lafiya a jikinka to gidanka Allah sai ya taba idan gidan ka samu lafiya to dukiyarka sai Allah ya taba idan dukiyar ta samu lafiya sai a sake dawowa iyalanka daga iyalanka a koma sana'arka haka Allah zai dinga jaraba mutum hatta yalqa Allah azza wa jalla manzo Allah yace sai ranar da mutum ya hadu da Allah kafin nan yake rabuwa da jarabawa to idan ka yarda da wannan kaga ka tabbatar kenan duk abin da ya zo daga Allah ne ko menene ya samu bawa daga Allah ne to idan mutum ya kai wannan martaba sai ya ma Allah godiya saboda ya cimma martaba ta annabawan Allah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito Abu Sa'id al-Khudri yake ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah yake cutar ajali ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da yana kwance yake gaya mahbusa ibn al-Khudri game da halin annabawa da salihai manzo Allah yace mahbusa ibn al-Khudri in kana ahadukum la yafrahu bil bala'i ya kai abasa ibn al-Khudri annabawa da mutanen kware na zamanin farko idan bala'i yazo murna suke annabawa idan bala'i yazo murna suke da farin ciki sai manzo Allah yace masa kama yafrahu ahadukum bir rahai kamar yanda dayan ku yake farin ciki idan an samu lokacin walwala ko idan an maka kyauta ka jiranka yayi dadi kana farin ciki to a zamanin da annabawa farin cikin da suke idan bala'i yazo da ce kai alhamdulillah ga gara basa zuwan bala'i su kuma godiya suke ma Allah ga wata gara basa ga yanke na samun aljanna saboda akwai abin da aikin ka ba zai iya baka shi ba sai dai jarabawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai maka ta dalilin nan ne zaka samu cimma wannan martaba ta aljanna saboda haka ita godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wato sharadi ne game da tabbatar ni'ima ga bawa wajibi ne mu san da haka godiyan nan ga matakanta ba lalle bane kai ma Allah godiya saboda ka samu abin da ranka yake so wajibi ne kai ma Allah godiya koda baka samu abin da ranka yake so ba Allah ya mu gani koda abin da ya faru ranka bai ji dadi ba kace Allah mun gode saboda akwai ni'ima hatta cikin wannan abin abinda ranka bai so din ba akwai ni'ima akai kuma godiyan nan da Allah tabaraka wa ta'ala ya fada gaba ɗaya dan mun yi wallahi ba mu amfana da Allah da komi saboda haka mu dawo ga tafsiri aya ta tabbas mai Allah mu dubi yace ko kala
Musa Allah Musa in tabbo a'tum wa man tilama jami'an fa inna Allah la ghaniyyun
halim wa kala Musa annabi Musa alaihi salam yace mu banu Isra'il magana da nayi muku akan godiya idan kun yi godiya Allah madaukaki zai kara muku ni'ima ku tuna ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku Allah ya tsiratar da ku daga fir'auna ga irin azaba da ya dinga gana muku to da za ku yi ma Allah godiya Allah zai kara muku ni'ima in kun ki Allah tabaraka wa ta'ala azabarsa mai tsanani ce sannan sai Allah Musa ya ce kuma ku sani in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ku banu Isra'ila daga duk wanda ke duniya duk dan adam man fil ardi jami'an da ku da mutanen duniya gaba daya da dai za ku hada kai ku kafurce ma Allah fa inna Allah la ganiyun hamid lalle fa Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne kafurcewan ku baya rage Allah da komi godiyar ku ga Allah ba ta kara ma Allah komi kafurcewan da za ku yi ma Allah bai rage Allah da komi saboda ka annabi Musa yake gaya wa banu Isra'il ba ma su kadai ba inda a ce duk duniya za a hatu a kafurce ma Allah wallahi bai rage mulkin Allah da komai saboda ka fa'idar godiya tana dawowa ga dan adam wanda wannan ma ya zo a suratul luqman inda Allah tabaraka wa ta'ala yake wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkuru lillah
wa man yashkur luqman al-hikmata an ishkura lillah wa man
aya ta 26 ta suratul luqman dan ma Allah tabaaraka wa ta'ala yace lillahi ma fis samawati wal ardi inna Allaha huwal ganiyyul hamid Allah duk abin da ke cikin samai da abin da ke kasa nashi kun ga abin da ya faɗa mana lillahi ma fis samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai da abin da ke kasa na Allah inna Allaha huwal ganiyyu Allah shine mawadaci Alhamid Allah abin yabo ne saboda haka shi Allah koda mutane ba su yaba masa ba Allah abin yabo ne a suratu Fatir aya ta 15 ya ayyuhan nas antum al-fuqara ila Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata wurin Allah ya ku mutane kuke da bukata wurin Allah wallahu huwa ganiy shi fa Allah shi ne mawadaci sai aka sa huwa litaukidi domin a nuna maka in ma ana neman mawadaci to babu kamar Allah Allah shine mawadaci wanda baya bukatar komai wajen halittarsa. Al-Hamid kuma Allah abin yabo ne. A suratul Hadid aya ta 24 Allah madaukake ya ce alladina yabkhuna الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ رُوَا بَاتَ دَ تَاسِيرِي غَ اللَّه دَنْ كَا هَنَا مُتَانِي سِي صَدَقَة كُو سُو تَيْمَكَا مَا أَدِينِ اللَّه أَيْتِنْ بَزَارِي كَا هَنَا مُتَانِي كَيْ كَا زَمَا مَرُوَّشِي كَا هَنَا مُتَانِي سِي سُرِنْغَ تَيْمَكُو دَ دُكِيَا وَنَّن بَايَا نَكَ فَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَنْدَ يَجِيَ بَايَا غَ حُكُنْتِنْ اللَّه fa Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wannan hadisin malamai da yawa wato sun yi magana akan falalarsa har ma an samu wannan suka rubuta littafai saboda fassara shi akwai magana da Ibn Taymiyyah ya yi akan wannan hadisin cikin Majmu' Fatawa mujallal 18 safha 156 yake hadin hadis ka tabammana min qawa'idid din al-azima fil ulumi wal a'mali wal usul wal furu' in kana neman hadisi guda wanda ya hada ilmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su to shine hadisin Abu Zar al-Ghifari hadisul qudsi hadisi mai tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin maganar Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu burri fatabruni ku ba za ku iya cutar da ni ba bare ku cutar da ni inji Allah tabaraka wa ta'ala wato yana gaya wa bayinsa idan aka ce ya ibadi ana nufin dukkan mutane da aljanu duk bayin Allah Allah yake cewa gaba dayanku ku hada karfinku wuri guda ba ku iya cutar da ni walan tablughu nafsi fatanfa'uni ko ba ku isa ku amfanar da ni ba bare ku amfane ni ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da dai za a tara mutane da aljanu tun daga annabi Adam zuwa mutumin ƙarshe tun daga Iblis zuwa aljani da shedanin ƙarshe a hada a fili guda inji Allah tabaraka wa ta'ala kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum a ce aljanu da mutane gaba daya ba a taba samun kafiri ba duk masu bautan Allah ne duk masu tsoron Allah ne tsoron Allah ma mai tsanani a samu mutumin da yafi tsoron Allah a ce zukatan mutane da aljanu suna kama da wannan zuciya Allah tabaraka wa ta'ala yace dan dukkan ku kun bauta min wannan baya karawa mulki na kumi ma za ka zalika fi mulki shay'an a ce da duk duniya mutane da aljanu daga na farko har ƙarshe za a bauta ma Allah a ji tsoron Allah babu kafirci Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan ma bai amfana da shi ba wajen an zama na kwarai kowa ya zama na kirki ba ku amfana da Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum da ake tun daga annabi Adam har zuwa mutumin ƙarshe tun daga Iblis har zuwa ga shedanin ƙarshe ake duk mutanen banza ne Allah ka kare ake gaba ɗaya duniya ba a taba samun aljanin kirki ba ba a taba samun mutumin kirki ba Allah tabaraka wa ta'ala yace ma na kafa zalika min mulki shay'an dan kowa ya zama mutumin banza wannan bai rage mulkin Allah da komai sannan Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi qamu fi fa'idin wahid da dai mutane da aljanu gaba ɗaya zamu taru a fili guda fa sa'aluni kowa yace ga bukata ta gare ka kowa an baka damar duk abin da kake so ka faɗa duk duniya aljanu da mutane a hadu a fili guda kai me kake so gida mota wa duk kai da kirga wancan ma ya faɗa fa a'taitu kullu wahidin mas'alatahu kowa Allah ya bashi biya masa bukatarsa Allah tabaraka wa ta'ala yace ma na kasa zalika mimma indi wannan kyautar da nayi ma duniyar gaba daya bai rage komai na abin da na mallaka ba illa kama yanqusul mikriyatu idha udkhila al-bahra face kamar a dauki allura a tsoma a ruwan teku shin ruwan da ya biyo bayan allura nan ya kai yawan ruwan teku wannan shine misalin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar yau shi ma teku ya san an rage wani abu a tsoma allura a zari a teku ka fa duba girman teku wanda duniya gaba ɗaya teku ya mamaye amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali da shi yace abinda ya ragu na abinda shi Allah ya mallaka kamar allura ce a tsoma a teku a zari idza gunisu bil bahri hadisin al-imamu muslim yana kitabul birr bab tahrim az-zulm yana sahih bukhari kitabul adab al-mufrad yana sunan tirmidhi al-musnad al-imam ahmad hadisin da inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ya fassara mana ita wannan aya da cewar in takfuru antum wa man fil ardi jami'an annabi musa yace inda dukkan ku za ku kafirce ma Allah gaba daya fa inna allaha la ghaniyyun hamid Allah mawadaci ne Allah abin yabo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك